daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna.
Duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 19 ga watan Agustan na 2020 zamu yi magana ne akan buɗe kasuwanni da aka yi a bayan nan. Shin ta yaya za a kare lafiyar al'umma idan tarin jama'a na cuɗanya?
Ka lura duk wanda zaka kalla da mai shago da mai sayan kaya an sa takunkumi mutum ba zai shigo ba sai an auna shi. In dai za a tsare dokokin nan kamar yanda muke gani yanzu mutanen mu sun tsare ta, to in Allah da mu dai a kasuwa ba za a samu tadai mai wannan cuta.
Da ya gabata ne jihar Kaduna ta bude kasuwanni da masallatai bayan da aka rufe su sakamakon annobar COVID-19, amma fa an bude kasuwannin nan da sharuɗa. Yanzu dai ana matakin gwaji ne a jihar Kaduna kuma an fara da Central Market.
Akan haka ne wakilin sashen Hausa a Kaduna ya tattauna da wani jami'in gwamnati inda ya bayani akan yadda aka yanke shawara waɗannan wurare da jama'a da dama ke cuɗanya, ya kuma tuntubi 'yan kasuwar kansu.
Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku a Facebook. To jama'a, sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe.
Yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce menene ra'ayinku akan buɗe kasuwanni yayin wannan annoba ta coronavirus, ga kuma yadda kuka amsa mana.
To jama'a, amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin Shiwa Adamu Rijau, inda ya ce buɗe kasuwanni ya zama dole ne a yi, tunda dole ne a ci abinci kuma abincin yana kasuwa, kuma gashi ba a san ranar wucewar corona ba. Abin bukata kawai shine kiyayewa domin gudun ɗauka ko yaɗa cutar.
Amsar Hafsa Waziri ta ce buɗe kasuwanni kan ba laifi, danga dukkan alamu 'yan Najeriya na ɗauke da wani sinadari da ya gagaru corona, sai 'yan tsirari ne ba su da shi, maimakon yaɗa kwayar cutar kamar ma yaɗa garkuwa ake.
To sai kuma amsar Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, inda ya ce yau da gobe aini tun farko ban so a rufe kasuwanni ba saboda cutar coronavirus, domin na tabbatar da cewa babu mai mutuwa sai lokaci yayi. Sannan kuma duk zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana mazuru ana shahu sai yayi, don haka a buɗe kasuwanni jama'a su koma harkokinsu shine mafi alkhairi ga gwamnatin Najeriya. Amma in ba a yi haka ba, to wallahi komai ma na iya faruwa ne.
Bashir Garaba Gusau ya ce salam biyoyi Hausa, a gaskiya bana goyen bayan a buɗe kasuwanni cikin wannan lokaci saboda lafiya ita ce babban jari.
To shi kuma Suleiman Adamu Tandari Potiskum cewa yayi yau da gobe a gaskiya ya kamata a dauki matakai waɗanda suka dace domin kada wankin hula ya kai mu dare.
Ta kurfi MC Raymawa daga Akara Gane ya ce gaskiya mun gaji labarin corona ma a daina kawai, a bar mutane su sarara hakanan.
To sai kuma amsar Salisu Mai Shinkafa Song daga jihar Adamawa, inda ya ce yau da gobe ikon Allah buɗe kasuwanni a wannan lokaci na annobar coronavirus za mu iya cewa akwai haɗari, amma yana da kyau a buɗe kasuwanni saboda ta nan ne ƙananan 'yan kasuwa suke samu su ciyar da iyalansu.
Sadi MD ɗan Hausa Baturiya ya ce salam yau da gobe, ni dai ina goyen bayan a buɗe kasuwanni duk wada matsalar barazanar yaduwar corona tsakanin al'umma. Domin kuwa a yanzu tsananin talauci da talakan Najeriya yake ciki ya fi corona yi wa al'umma illa. Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan matsaloli, amin.
To shi kuma Rabi'u Nuhu na Bakka cewa yayi assalamu yau da gobe ikon Allah. Tabbas bude kasuwanni abu ne mai kyau duba da irin halin da al'umma suka shiga. Da fatan Allah ya kiyaye mu ya kawo mana ƙarshen duk wata annoba baki daya. To amin.
Adam Idris ya ce bude kasuwanni da za a yi yayi daidai domin alamu suna nuni dole ne a rayu da wannan annoba ta COVID-19. Dan haka bude kasuwanni da makarantu shine mafi alheri, sai dai kawai a dinga daukan matakan kare kai daga wannan annoba kamar yadda masana kiwon lafiya suka yi gargadi.
Sai kuma Hussein Abba Danbam daga jihar Bauchi, inda shi kuma yace muna maraba da bude kasuwanni bayan rufe su da aka yi sakamakon cutar coronavirus, kuma muna fatan za a bude makarantu domin dalibai su koma makaranta.
Aminu Adamu Malam Maduri yace assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. To hakika muna kokari wajen bin dokar da aka gindaya da kuma dagewa da addu'a. Allah ya kawo mana ƙarshen ta a duniya baki daya.
Sai kuma amsar Muhammad Gadar Malam Mamman daga jihar Kaduna, inda ya ce yau da gobe yayi daidai idan aka dubi yadda bayan Allah suka shiga cikin halin haula'i, sai dai kuma a ci gaba da tsare dokoki da aka tanada.
Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki suka ce hakika wannan bude kasuwanni da aka yi a wannan lokaci na annobar corona hakan yayi daidai duba da irin matsin rayuwa da talakawa suka fada.
To sai kuma amsar Adam Aliyu, inda ya ce yau da gobe ni kam a ra'ayi irin ra'ayina bude kasuwannin a wannan lokaci yayi daidai domin idan aka yi la'akari da irin matsin da kananan ƴan kasuwa suka shiga ba karami bane. Yawancin masu karamin karfi jarin suna ta karyewa, suna shiga cikin kuncin rayuwa ta dalilin hakan. Allah ya kawo mana ƙarshen coronavirus, amin.
Zulkifli Usman Sharif Katakoshi ya ce salam yau da gobe ikon Allah. Ra'ayina dangane da bude kasuwanni cikin wannan annoba yayi daidai duba da idan aka ci gaba da bari a rufe, to gaskiya mun talakawa za mu tagayyara matuƙa gaya. Nagode ku tashi lafiya.
To shi kuma Umar Miyatta Allah Shongom daga jihar Gombe cewa yayi yau da gobe ai babu wata annoba da ta wuce wannan matsin da muke fuskanta na rashin bude kasuwanni, to amma yanzu alhamdulillah.
Ibrahim Suleiman Macika daga jihar Kebbi garma hukumar Binza yace yau da gobe gaskiya yin hakan ya kamata dan ba komai bane corona fa ce wahala da yunwa, ku tashi lafiya.
To sai kuma amsar Yunus Idris, inda yace annoba farkanta aka sani ba wai karshen ta ba, dan haka muna murna da bude kasuwanni domin ci gaba da rayuwa mai inganci.
Shi kuwa Sunusi Ishaq Adam ya ce hakika hakan yayi daidai domin wannan zai taimaka wajen rage wa al'umma radadin rayuwa da kuma farfado da tattalin arziki bayan wannan cuta ta coronavirus.
To shi kuma Umaru Shu'aibu daga jihar Jigawa cewa yayi bude kasuwa yana da amfani kwarai da gaske a wannan halin annobar corona, saboda talakawa sun shiga wani halin haula'i. Da fatan Allah ya gyara mana.
Ilyas Yahaya Kuta Yahaya ya ce gaskiya bude kasuwanni yana da kyau idan aka duba halin da jama'a suke ciki na babu komai yayi tsada.
To masu sauraro, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu kuma bari mu je ga Isa Lawal Ikra, wakilin sashen Hausa a jihar Kaduna, inda ya tuntuɓi shugabannin 'yan kasuwa na Central Market a jihar Kaduna.
Sunana Alhaji Ibrahim Shaudoda, shugaban haɗaɗɗen ƙungiyar 'yan kasuwa ta jihar Kaduna.
Yanzu haka ana maganar gwamnatin jihar Kaduna ta riga ta buɗe kasuwanni kusan mako guda yanzu. Ya kuka ga yanayin dokokin da aka shimfiɗa da kuma yadda 'yan kasuwa ke halartar wannan wuri?
Alhamdulillah, dama jama'a sun zaku da buɗe kasuwa, saboda suka ji cewa an buɗe kasuwa amma bisa su sharuɗa. Hakikanin gaskiya suna bin wannan dokoki, domin kamar yadda muke gani yau alhamdulillah gate din da ake shigowa ba a fita ta ciki. So in muna wurin mutum da yazo zai fita kawai zamu ga yayi kwana ya fita inda muka ce a dinga amfani da shurin fita. So kaga mutane sun karbi wannan dokoki ana bin su sau da kafa.
Amma dokokin ba su taba yanayin cinikin ku ba?
za su taba mana saboda akwai customer da ya saba ya shigo ta nan wurin to an toshe wurin sai dai a zagaya so kaga wani in ya zo ya ga wurin arfe zai iya zamanin koma an rufe ne daga nesa in ya gano arfe zai iya juyawa muna fatan yanda aka bada hadin kan nan su hukumar raya kasuwanni idan suka zo suka duba suka tabbatar da ana bin wannan kaidoji za su kara bude wasu wuraren da kuma ba bude ba saboda an bi kaidoji kuma da izinin Allah mutane suna karewa daga ganin cewa sun cakudu da juna don ganin wannan cuta ba ta ci gaba da yaduwa ba
cinkoso na cikin abubuwan da gwamnati ke fargabar cewa zai iya kawo yaduwa wannan cuta saboda haka an ce ana so a duba adadin mutanen da su garin fa ko kuma kuna neman cinkoso tunda sun ci kuke nema ya kuke tafiya da wannan abubuwa guda biyu masu cin karo da juna
to ai tun farko an yi sanarwa cewa kaman idan mutum zai zo kasuwa in za su zo su biyar su yi hakuri su rage su zo ko su biyu ko ma mutum daya to kaga wannan ma an rage sa'ilin nan kuma a wurin gate ai muna tsaye idan mutum ya taho da yara shi ya sa abin takunkumi yara babu makance su yi hakuri yaran su tsaya su shiga su yi sayayyen da za su yi su dawo su dauke su so duk ire-iren waɗannan yana nuna cewa muna ganin mu tabbatar da cewa ba a yi cinkoso ba kuma nan inda muke tsaye garejin parking ne na motoci amma saboda kada a zo a yi cinkoson ba motar da take shiga ba da take fita kaga garejin empty ba komai so duk wanda yana daga cikin hanyoyin da muka bi domin mu tabbatar cewa cinkoson an kiyaye shi
wannan babbar kasuwa zakaran gwajin dafi ake da ita in kun bi ka'idojin nan ana magana za a bude sauran kasuwanni ka gamsu da yanayin yadda abubuwa ke tafiya kana sa ran kila a bude sauran kasuwanni
da izinin Allah ai idan ma sun ce za su yi wannan gwaji na sati biyu ina mai tabbatar maka a sati ɗaya ma za su ga sun wadata sun gamsu da ainihin hanyoyin da muka bi da matakan da muka dauka domin duk abubuwan da ake nufi mun yi ma fiye da yanda su suke nufi
amma za ku iya gamuwa da wannan kalubale musamman ganin wannan sababbin dokoki ne musamman gurin wanda za su zo su shigo kasuwa wannan kalubale ya dan fi damun ku ya zo yanzu
eh to a zuwa yanzu dai shi maganar rashin bude ko ina din ya fi damun mu sannan kuma aka ce maka mutane kowa da irin tunanin shi kowa da irin hankalin shi wani zaka ce mai kai bitanan ba tanan zaka bi ba ya nemi ya danyi turja so duk ire-iren waɗannan su ne kadai ainihin matsalolin da muke bi amma ainihin yan kasuwa yanda aka bude kasuwa ranar juma'a ranar asabar mutane sun fi ranar juma'a ran lahadi mutane sun fi ranar asabar yau kuma litinin mutane sun fito kasuwa alhamdulillahi
za mu so mu ji cikakken suna da matsayi
sunana Muhammad Kabiru mai ragoni ne shugaban yan matasan yan kasuwa na jihar Kaduna
yaya maganar dawowa kasuwa ne
to alhamdulillahi mun gode ma Allah tun tsawon lokacin da muka dauka game da wannan ainihin bala'ira cuta mai yaduwa a tsakanin jama'a amma yanzu mun dawo kasuwa alhamdulillah in ka lura abubuwa sun fara komawa yanda suke a baya fatan mu mutanen mu su tsare dokokin nan da aka sa saboda me abun ya ci gaba ba ma san wata ran a shigo kamar yanda ake dan duba wannan a ce an samu wani akasi wanda muka saba a koma a gidan jiya ba ma san haka muna kira ga mutanen mu dan Allah dokokin nan da aka sa a kiyaye saboda me kasuwar nan gaba in Allah ya kawo karshen cutar nan a ce mu bude harkokin mu ci gaba da harkokin mu
wasu na fargabar cewa ai yadda cutar nan ta riga ta bada tsoro a duniya ya za a yi ma a bude kasuwa a yanzu irin wannan lokaci
to ai in ka lura alaji ai abubuwan da aka sa na dokokin nan matsawon mutanen mu suka ci gaba da kiyaye dokokin nan kamar yanda suke yi yanzu to wannan cutar ina ganin mu dai a kasuwan Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi mai baibai da ita saboda ni in ka lura duk wanda zaka kalla da mai shago da mai sayan kaya an sa takunkumi mutum ba zai shigo ba sai an auna shi to duk irin wayannan kai ma kanka da ka shigo sai da aka tsaya ka auna ka kuma ka wanke hannunka kaga doka kenan in dai za a tsare dokokin nan kamar yanda muke gani yanzu mutanen mu sun tsare ta to in Allah da mu dai a kasuwa ba za a samu ta ɗaya mai wannan cuta ba
ya magana tirjiya da ake ganin ana samu wurin waɗanda ake ganin musamman ba saba da wannan bakon abu ba
eh duk abun da aka ce ma sabo ne amma inda Allah ya kawo taimakon mu shugabanni mun raba kanmu kowane girman aje mutum ɗaya da security kasuwa wanda muke gudanar da aiki tare da su mun tsaya muna kula da yanda mutane suke shiga da fitan kasuwan to shi ma kanshi wannan abun da muke yi mu da security ya taimaka ma kasuwan ƙara zaman yanda take ana ci gaba da harkoki ba tare da an samu wata matsala ba
kuna sa ran ganin an bude sauran kasuwanni
in Allah ya yarda na tabbatar da izinin Allah inda shi mai kula da harkokin kasuwanci na jihar Kaduna ya zo duba kasuwan mu kila ya zo yau ko gobe inda ya zo ya duba ina tabbatar maka zai bada umarnin sauran kasuwanni saboda ya ga an bi doka a babban wannan kasuwan ina ga yan ƙanana waɗanda ba su wuce shago 1800 wannan wajen shago 7000 ne amma gashi an tsara dokoki kuma mutanen mu suna bin dokan nan sau da kawa fatan mu dai Allah ya sa wannan ciwo a je an waye gari a Kaduna ba a samu ko kwaɗe mai shi ba
to sunana Akarami daga Abubakar Gumi Market Kaduna
ku ne yan kasuwan nan ya maganar bude kasuwa
To alhamdulillah rabbil alamin gaskiya muna farin ciki sosai mun yi murna mutaka yanda aka bude wannan kasuwar ta Central Market domin ganin cewa mun cigaba da kasuwancin mu kuma an ginda mana dokoki kuma dama ba wanda ke dan kasuwa bin duka domin muna kiyaye doka kasuwa ba magana bangaranci ba magana addini ba magana kabilanci ko wasu abubuwa za ka ga dukkan mu alake kuma mun fi kowa kiyaye doka dan haka an ce mana sai mun zo kasa takunkumin nan na hanci kuma gashi mana sa sai mun wanke hannunmu muna bi sai an ba tazara kwasomi ba za a zo a cikin shago a cin kusa da kwasomi ba duk gashi nan ka gani ne mu za mu aje motocin mu a gida kan mu zo da motocin mu hawo motocin haya mu zo kuma duk muna bin wannan ka'idojin duk mu aje motocin mu gida dan haka ɗan kasuwanci gashi nan yana tafiya daidai alhamdulillah
ba kwa ganin kila a ce ko kuna lallaba ne saboda da abu da sauran kasuwanni kilo annan dokoki a ba ta kasu
ai babu lallaba saboda kan abu da Central Market ɗin nan an bude plaza wanda su ma ɗan plaza ɗin sun bi dokoki duk ɗan kasuwa ne ɗan uwanmu kamar na faɗa duk duniya san kowa san cewa saboda mu ke da dukiya mu ba aikin gwamnati muke ba mu da kasuwancin nan da shi muke ci muke sha dan haka mu ba wanda kayan bin doka ba za ka taɓa ganin a kasuwa an yi wata zuma ba ko an yi wani rikici ya barke ba za ka ga Kirista ga musulmi shagon su daya kansu haɗe kowa na taimakekeniya da juna domin ganin cewa an ruwa ma juna asiri dan haka lokacin da aka samu na buɗe wannan kasuwa ma ƙarfe 9 da rabi na safe zuwa ƙarfe 4 da rabi shi ma muna bin ƙa'idojin wannan lokacin da cewa dai an ƙara kamar buɗewa an ƙara lokaci awa ɗaya ne sannan kuma wurin rufe an rage awa ɗaya ne shi ma to muna da roƙo nan gaban sa ga komai daidai a bar shi normal time kamar ake buɗe kasuwa domin mu ci gaba cin kasuwancin mu
kuna ji a jikinku cewa tsarin da aka yi zai iya maganin yaɗuwar wannan cuta kuwa
to ita dai wannan cuta dai kamar da ga maka muna ji a jiki din Allah da wannan abin da aka bi dama cutar nan kullun tana ragewa mu yanzu da bamu zuwa China bamu zuwa irin su Dubai da sauran kasashen duniya yin kasuwanci ai muna ganin hal da muke ciki dan haka mun san cewa wannan kasuwancin da muke yi cutar nan bata cika yaduwa ba bangaren kasuwanci ba saboda kasashen duniya daga cewa ba za ka cewa a kasuwanni a ce an samu masu cutukan nan ko an yi da cutukan nan sosai ba kasuwanci kawai dan takaita shi ne kuma an rufe ne saboda gudun yaduwa amma mun Allah da kasuwancin mu zai ci gaba da farfaduwa
dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe har ila yau Isa bai nisa ba ya samu zantawa da Malam Hafiz Bayero shugaban hukumar kula da kasuwanni da cigaban jihar Kaduna domin jin bayani akan abin da yasa suka buɗe kasuwanni da kuma yadda ya tarar da al'amura bayan da ya kai ziyara domin tabbatar da cewa an bi sharuɗan da aka kafa na tsare lafiyar jama'a
sulami sha'anu jin bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masauraran mu yau na ɗauki lokaci da ni da wanda muke aiki da su da shugabannin kasuwa da kwamitin da muka kafa na tabbatar da cewa dokokin da aka saka na kare mutanen kasuwa daga cutar coronavirus covid-19 ko mutane suna bi ko ba sa bi an buɗe kasuwar ranar Juma'a 14 ga wata kuma na ban zo ba lokacin na ce san doki dan lokaci sai dai in mamaye su in fadu in ga abin da ke faruwa to ranar Juma'a da aka buɗe da ranar Asabar da Lahadi na samu kyakkyawan rahoto na cewa jama'a da yawa suna bin dokan da aka kafa so abin ya bani mamaki kwarai yau na ce bari zan fadu ba tare da gaya ma kowa ba in ga irin rawan da suke takawa kuma yau na zo na taka na shiga na fita na ji duk inda ya kamata in je ba tare da sanin zan zo ba kuma na tabbatar da abin da aka gaya mu lalle wannan abu ne da ya sa ni farin ciki kuma ina ƙara gode ma 'yan kasuwa wanda da yawan mutane suna ganin ba sa iya bin doka da muka ce yanzu abubuwa suna canzawa in aka ce ai abu suna bi kuma gwamnati ba ta da wani abu illa ta taimaka musu so dan Allah a ci gaba da daurewa a bin waɗannan dokokin da aka kafa saboda bayan ni nazo zan gaya ma task force na Kaduna wanda her excellency Dr. Adiza Sabuwa Balarabe deputy gana take jagoranta da shi mai girma his excellency Malam Nasir Ahmed Rufai gwamnatin Kaduna gaya musu cewa na ga lalle ɗan kasuwa suna bin dokokin nan amma yana da amfani kar a yi shi ko na sati daya ko na sati biyu a ci gaba daure haka rayuwar mu yanzu ta kasance yanzu rayuwar ta canza da sai da irin waɗannan matakan na tsaro na wanke hannu na sa takunkumin fuska na using sanitizer in akwai da bada tazara tsakanin kai da wanda kake sayar ma abu da ma mutanen da suke tare da kai. Lallai yau nayi matukar murna tunda ni gaskiya tunda na zo kasuwa ban taba murna yau kamar irin abin da zo na gani ba. Ko su wanda muka ja hankalin su muka ce musu in ba su da shago su dena siya da shira akan titi na ga alaman da yawan su ba za a rasa wanda tsidaru suka fito duk da haka amma da yawan su sun bi doka. Duk abin da muka tattauna lallai yau na gani kashi 90 an bi kuma insha Allah yadda muka faɗa muna nan muna tunanin yadda shi ma ko ƙarshen makon nan sauran kasuwanni gaba daya za mu bude su tunda mun ga cewa lallai ɗan kasuwa za su iya bin wannan dokokin da aka kafa. Muna farin ciki muna murna ina musu godiya matuƙa kuma ina ƙara ba su hakuri saboda irin wahalhalun da aka shiga amma na faɗa cewa gwamnati mallan nasu Ahmed Faiba za ta taɓa kasa a gwiwa ba wajen kare al'ummanta. Ita ce na farko aikin gwamna ko gwamnati shine kare rayuka da lafiyan al'umma.
Me yake kai maganar kare rayuka jama'a da wasu da dama suna ganin tunda har yanzu akwai corona nan kamar an yi gaggawa ma maganar buɗe kasuwa haka wasu ke gani.
Eh to kaga mu ba mu ma din haka mai tunani amma jama'a sun matsa sun tilasta sai da aka buɗe amma ba wai tilastawan su bane yasa muka buɗe. Ita commissioner lafiya ita wanda take duba irin abubuwan nan ta duba mana ta ga cewa ya dace za a iya in dai an bi dokan nan. Na ji inda ka faɗa cewa wannan corona ba ta in fact ta karu ne amma da matakan nan da muke dauka wanda na gani yau kowa na bi insha Allah za mu shawo kan shi balle yadda gwamnatin Kaduna ta jajirce din Najeriya da ina ga da ita da Lagos babu wanda ya kai su gwajin nan ba mu bari ba da kwai jihohi da yawa da suka dina sun ma bar gwada mutane saboda kai a ce suna da nambobi da yawa su suna ganin kamar abun kunya ne a ce wai ana kama masu corona a ganin su. To wannan ai kunya da al'umman ku kenan ya kamata gwamnati ta tare da al'umman ta da lafiya da rashin lafiya. Mu ba za mu yi haka ba mai girma gwamna bai dada haka ba yana so ya tabbatar da duk wani wanda ke zama Kaduna dan Kaduna ne mun tabbatar sai mun duba mun gwada jama'a mu ga waye yake da shi mu fitar da shi mu je a bashi magungunan da ya kamata a bashi ya warke dan in ka bar mutum baka fitar da shi ka mishi wannan cutan zai je ya ba wani haka abin ke ta karuwa. So da mu mutane kake kula da su kana gwajin nan ana gane su zaka fi saurin kawar da wannan annoba da ta zo. Su kuma wasu joji ne da basu bi irin wannan abun ba ko da basu gani ba kila yanzu kila su ga cewa ya dawo abin da ake ce ma second wave gashi nan muna ganin kasashen waje ma da suka aza sun gama fada da abin gashi a garin Faransa da Spain da Italy suna samun abin da ake ce ma second wave zata zuwa na biyu na abin gashi ya tafi da kaman ya mutu amma yanzu ya dawo da karfin shi yana kuma kama jama'a yana kashe su.
Yanzu ka gamsu da irin yadda kaga kasuwa saboda da suke bin doka wani tabbas kake da shi cewa za a ci gaba da bin wannan doka dan ganin ba a samu yaɗo wannan cuta ba.
To abu dai na hannun su kullum muna ga musu tun watan 8 Yuni 8 ga watan Yuni lokacin da mai girma gwamna ya fara rage karfin dokan da aka sa yace shi yayi iya kokarin shi gwamnati ta iya kokarinta gwamnati za ta ci gaba da ba da face mask da makamantun su wanda muke raba kowa zai gani. Ina ga babu wani state da taje ta mun an yi dinka face mask kusan miliyan 3 zuwa 4 a Kaduna nan kuma ana raba kuma ina jin dadin ga mutane wanda ban san su ba basu san gwamnati ba za ga suna sa shi da kai taban Kaduna state a ciki babu wanda suka dauki irin wannan. So muna tunanin mun ce musu komai ya koma ga hannun su kowa ya taimake mu kare kanshi mutum ba zai iya gwamnati ba ta iya ba a tsawon lokaci ta ce tana irin wannan abu amma yanzu abu ya kuma wajen jama'a su ma su tayi tsaye su ga sun kare kansu da 'yan uwansu daga wannan cuta.
'Yan kasuwa da dama suna murna an bude kasuwa wani tabbas za a ba su na cewa gwamnati kila za ta tallafa don sun ce sun ci wahala wannan rufin da aka yi na baya.
Kwarai mun sani kuma tun kafin ma su yi magana mu mun yi maganar cewa za mu tallafa musu kuma tun ma kafin zuwan corona yana cikin tunaninmu muna nan muna ta gine-ginen kasuwanni kala-kala a wajaje da yawa wasu su ji daɗi wasu ba su ji daɗi ba amma su sani ba kan mu muke yi wa ba. Na sha faɗa cewa mu mun zo mun tar da 'yan kasuwa ne kuma haka za mu tafi mu basu ba mu bane akan mu aka fara gwamnati wasu sun zo kafin mu kuma wasu za su zo bayan mu amma ginin da aka yi musu nasu ne na kansu ba za mu tafi da shi ba don gwamnati ta kar za mu tafi musa aljihu mu tafi da shi ba mun zo mun gansa a wajen ne kuma nan za mu bar su. To dama na ce in muka gama gina kasuwan shagugunan da muke gina gaba ɗaya faɗin Kaduna za mu zo sannan sai mu gina ɗan kasuwa because in ka gama gina kasuwan ka ba shi shago ko ya karɓi shago in bai da kuɗin da zai siya kayan menene amfanin shagon. So dama yana cikin plans ɗinmu tunda muka zo nan waje amma saboda yanzu coronavirus din annoban da ta zo ta kawo shi kusa kuma muna nan muna iya kokarin mu mai girma gwamna ya bamu deadline don mu tabbata mun yi wannan abu dole kuma kullun ya gani yana tuna mun da cewa ya ake ciki kuma ina bashi update abu ne da muke da su CBN da makamantan su most of them hukumomi ne na federal government sai yasa amma insha Allah haka ta kusa cimma rori jiya zamu fita
gidantsi wajen kare kai yanzu dai annan muka kawo karshen shirin namu a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya tana gabatar da shirin wato Muhammad Hafiz Baballe da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa Daniel Brown ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.